بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وقدره ومقداره العظيم
وقد ذكره أداء الضرب حتى في هذه الحالة فقال ابن العربي هذا من فقه أعضاء فإن من فهمه للشريعة ووقوعه على مزان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة أو وقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعت إني لأكره للرجل أن يضرب أمته أن غب به ولعله يضاجئها من يومه ومن الثابت عدم التساوى الرجال مع النساء لأن الرجال قوامون على النساء كما ذكر الله ذلك في كتابه العزيز الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والرجال والنساء يتفاوتون في ذلك فإن العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة ولكن الملاحظ أن هناك بعض النساء تستفز الواحدة منهن زوجها ليضربها ظنا منها أن هذه هي الرجولة ولقد قال صلى الله عليه وسلم أنفق على إيالك من أولك ولا ترفع عنهم عصاك وأخفهم في الله
نعم to yan uwa muna ji akan magana ta hukunci din nan wannan akan lissafo mana abinda wannan aya mai tsarki mai girma ta tare wacce ainihin muka fara karanto ta tun a farko salihatu qanitatun hafizatun lil bayt din nan da kashe kashen hukunce hukuncen da suke cikin ta muka yi na daya wa'azi muka yi wa'azi bayan wa'azi aka yi na biyu kauracewa aka zo na uku duka ko kuma aka yi na farko wa'azi na biyu kauracewa na uku aka ci duka kuma mun ji na aka dinga rauna na duka ba mai zafi ba ba duka mai karfi ba ka samu abu mai karfi ka daki matar ka babu kyau an ji yadda za a yi dukan shari'a dukan da za ka firgita ta daina yin abin da Allah ba ya so har kuma aka zo ma manzo ya nuna mana in za a yi duka a guji fuska to in har dukan za ka yi matar ka da gefen hannun riga ka fab shi ma karka yadda ka dake fuskarta don yanzu fuska take kumbura ko ta maza ce ballantana ta mata in har ya zama dole sai an yi abin da za a yi kamar duka mun ji manzo Allah ya gaya mana a nisanci fuska to kuma malamai sun ta maganganu a kan dukan nan wasu na ganin cewa wannan wani tsari ne na Allah abinda za a firgita ta tabi Allah kawai ta gyara don kan mutum ya dauki nan ba ta uku nan ya karfafa ta ya je ya dinga jibgan matarsa don wannan dole a duba lamarin nan shi sa aka samu wasu manya-manyan malamai suka yi magana a kai har ma suke ganin cewa a tsaya dai a tabbatar da wa'azi a fahimtar da ita shari'a a sai da ita akan abin da ake zato ya zama alkhairi gare ta kuma a kawar da ita daga abin da ake zaton zai iya zama sharri a rayuwarta lalle miji ya tsaya ya tabbatar da haka duk wani abu da zai haifar da kiyayya ko ya haifar da kyami ko kuma ya haifar da matsala tsakanin miji da mata sai a tsaya tsayin daka a ga an tabbatar da an kawar da ita daga wannan in aka samu dacewa aka samu fahimta daga gare ta ta gane abin da ake nufi to shikenan sai a janye duka wannan daga cikin manyan malamai na mazhaba da kuma ulama ahlus sunna sun yi kokarin ganin cewa in dai da yadda za a yi duk daga shi shari'a da Allah yadda ya tsara har da dukan to an zo kan nukuda ta dukan a tsaya tsayin daka a tabbatar an yi kokari an gaba a kai ga dukan ba saboda ita mace abar tausasawa ce amma wata kuma za ka ga digid da za a bi da ra'ayin malamai da na soshin da suka kawo da yadda za a kauce wa bugu to fa sai an kai ga duka dan za ka ga irin wannan da a birni babu ita babu duka a birni sai a ƙauye amma abubuwan da matan birnin suke yi yanzu ko su matan ƙauyen ba sai a ƙauye ne za ka ji miji yana cewa kin fa saba sai na buge ki kaga ina fa'idar haka to saboda haka waɗannan bayan Allah daga cikin malaman nan gashi sun kawo hadisai gashi ma an samu wani hadisi da wato Abdullahi ya rawaito ɗan sam'a yake cewa duba da faɗin manzon Allah da annabi yake cewa inni la akrahu lirrajuli an yadriba amatahu an ghadabihi wal allahu an yuraji'aha min yawmihi ba ma mata ɗaya ba annabi ya ce ni na ƙi ga mutum ya dake kuyangarsa kaga baiwarsa ce ita baiwa za ka iya zane ta ba wani ma abu saboda kawai baiwarka ce taka ce dukiyarka ce amma ma'aiki ya ce to ina jin wato ina ƙin mutum ya zo ya dake matarsa ya dake kuyangarsa kuma ba mamaki annabi ya ce saboda ya dake ta saboda fushi amma watakila kuma bayan ya doke ta ya zo kuma ya kwanta da ita a wannan yinin ma to kaga akwai kyami a cikin haka to duba da irin wannan hadisin shine zai sa a yi kokari a kauce wa dukan mata don zai yi sheka abun kunya duk da dai mafi yawan mazan ba kunyan ne da su ba ka iya zuwa ka zazzagi matarka ka zazzagi iyayenta kuma dare ya yi ka kwanta da ita abun ba da ni
ƙara lafiya
ka gani to babu kyau ku yanga annabi ya ce saboda haka sai ka yi haƙuri ka san hanyoyin da za ka bi kai mai hikima domin ka tabbatar da ka kaucewa abin da za ka yi duka shi kuma haƙurin da zai zama tabbatacce a gurinka shi ne ka yi sani da cewa kai namiji ne ba za ku yi daidai da mace ba domin ita mace mai rauni ce kai kuma Allah ya yi maka shaida a cikin alƙur'aninsa ya ce ku jinsinku na maza ƙawwamuna ne masu ƙarfi ne masu iko ne masu tsayuwa ne a kan mata a ƙawwamuna alal nisa'i har Allah ma ya lissafa bima fadalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita in ba ta da lafiya kai ne komai dinta kai ne wannan ƙarfin kaɗai ya isa to ka riƙe wannan ka yi haƙuri duk wata mushkila tata ka yi ƙoƙari ka daidaita ta in za ta bi sai ka ga wata rana sai labari amma idan ka saba ka jibge ta har zuciyarta ta ƙeƙashe jikinta ya saba duka kuma auren bai mutu ba to menene sai ka ci gaba da sharar baƙin ciki da bala'i domin duka ce ta saba amma ta so za ta yi ƙarshenta ta iya illa dai iyaka ya mammara don wani mari yake tafkawa matarsa to ba kyau ina ma a dukan ma da shari'a ta ce a yi an ce an nisanci fuska in kuwa aka ce an yi mari kaga dole za ka ga an yi dukan fuska kuma ka sani maza da mata suna da tsereniya a cikin lamarinsu akwai wanda za ka gani tsirar wato fifitakar ta taushin zuciya ba sai an kai da duka ba ko dukan da aka ce a yi akwai wacce digyanta za ka yi tana da taushin zuciya tana da tsoro da ba zai yiwu a kai ga dukan ba amma akan samu irin masu ƙarfin rannan a matan wacce za ta ja ka ja ta ja ka za ka tsaya ta faɗa ka faɗa ka gani ta fada kayi magana ta mayar ma kayi magana ta mayar maka ta gaya ma abin da yafi nada su ka ce kaza ta ce to wannan sai ka kai mata duka saboda zuciyarta ta karfi domin ana jin tsoron tawaye in mace ce tawaye ta ce ta burce baka isa ba kaga sai rabuwa shine abin da muka ji muna yara a jakara a tunan nufawa wani ba nufe yana magana da matarsa yan to da yake sun mazauna a Hausa ne bala'in mamakin ya kai mamaki ya ce ina faɗa kina faɗa wagagigi wagaga abin ya faɗa me yake faɗa ya kuma ce wagagigi ina faɗa kina faɗa to ƙarshen mamaki ya kai ya ƙare saboda haka idan mace ta zamanto haka to shi ne za a ce ai dukan in dai an yi dukan za ta ji tsoro ta gyara to sai a ba ta tsoro da dukan saboda haka akwai wata mulahaza a nan cewa ba'arun mata za ka same su suna zaune ne wato su kadai sun bambanta da wani matan da suke kuma a tare da wasu mataye duk sannan aka ce mace ta wofinta ita kadai ce ba wata to mu'amalar da za a yi da ita da miji ita kuma wannan ta sha bamban da matar da take da wata abokiyar sama ko wasu saboda haka za a iya samun kangarewa ta tafi ta wacce take da abokiyar zama domin ita ba ta da wani tunani haliyatar zahini ce cewar ba ka da yadda za ka yi ita kadai ce sai ita ta zama jannatin mawa ita kadai ce ba ka isa ba ko ma mai je ka amma yayin da matar ka ta san cewar kana da wata to za ta yi kokari ta dan haffafa komai ta wurin ranta musamman kuma aka gamu da mazajen kawamuna don ba a same ka kana cikin kawamunan ba matan ma ba ɗayan ba biyun ma sai ɗaya sai wata ta wahalar da in kina da wani fushi ko kina da wani wahalarwa ki je ki kawai ba komai kina da yarwa sai ka tafi can to wani ko tsoro zai ji fushi kike da ni haka kawai in wazifa lazimi lafiya kuma in shigo ki wallahi sai in je gun wacce ba ta fushi da ni ai in ta san za ka yi haka ba za ta yi ba yawwa to saboda haka wannan mulahaza ce da za a gani kuma za ka zamanto da'ima kana mai kulawa da abubuwan bukatarta da abubuwan cinta ba ta rasa komai ba kafin fa a kai ga duka nan kanka ce an ce shari'a ta ce ka da kima ta ka dan ba ta maka abin kyautawa kuma kai dama baka cika mata haƙinta ba baka gamsar da ita da abubuwa ba ko a zahiri ko a baɗini akwai buƙatuwar da baka gamsar da ita ba haka kawai kuma sai ka buge ta sai ka gama yi mata duk abin da take so ne in ta zamanto ta kai matsayin da za a buge ta duk abin da za a yi kayi mata ka biya mata haƙinta amma ba ta saurare ka ba to shi ne za a samu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an fik ala iyalika min dulika wala tarfa anhu asak ka ciyar da matarka daga iya ma'ana abin da Allah ya baka kai mata hidima iya arzikinka kar ka daga sandarka a kanta ka tausasa mata ka kuma yi mata kyautatawa cikin Allah dan Allah amma kai mata iya gwargwadon adarinka kar ka zarce ya fi ƙarfinka ka ci bashi kar kuma ka ɓoye arzikinka ka wahalar da ita ba ka yi mata iya arzikinka ba in kai haka to haƙiƙa ka samu ainihin abin nema tare da ita kuma idan hukunci ya zo kowanne ya kama za a iya yi mata ba tare da ka taɓa haƙinta ba.
وقد حدد بعض الفقهاء أن الزوجة تضرب في بعض الحالات منها ترك الزينة المباحة إذا أرادها دون التنمس والتفلج ووصل الشعر وتأبيها عليه في طلب الجماع وإذا خرجت بدون إذنه وإذا تركت الصلاة
بعض المعلمين sun iyakance fagi hai cewa akwai abubuwa da za a iya dukan mace a cikin wasu halaye da idan ta kai wannan halin. Na farko, yayin da matar ka take ado, ba ita ba ado, ta ƙi kula ka, ba ta gyara fuska, ba ta komai, ba ta sa jambaki, ba ta jagira, ba hoda, ba sarka, kullum ga ta nan ne. To in dai ba yin abin da Allah ya hana ba, ko ƙara gashi ko kwailin, to idan mace ta ce wannan za ta yi, amma ba za ta yi maka ado na shari'a da za ka gani ka ji daɗi ba, kawai kuma kai ba ka so a je a yi wannan abin da Allah ya hana, ita kuma ta ce sai wannan za ta yi, kaga ta haɗa abubuwa guda biyu a lokaci ɗaya, saɓan miji da saɓan Allah, to wannan za a iya bugunta in ta ƙi yin ado. To ka zo matarka tana wari, ba wanka, ba sa turare, ai ka ga harka ba ta yi ba, shi namiji na mata uku ne ko huɗu ko na mata da yawa ne, idan ka saurari matarka ta zo ta lalata maka lamari, ta mai da kai baya, ta cuci mutane da yawa, yayin da ta karya maka sha'awa ka zama ba namiji ba, to wata matar ma ba za ka sha'awa ba balle ka auro ta, kaga in ta haka ta cutar da kai. Amma in mace ta zama mai tsafta, mai ado, mai sa hoda da jambaki da turare, mai iya fari da kada ido da sigina, a to ai abin da za a yi, an mutu ba shi kenan ba, matar ka ba ta yi ma sigina, kai kuma ba ka yi mata magana ta ba shi. Ka bugo mata sigina a gewayo, shi ne magana, sa jambaki a gyara, in ka ga ba mai ra'ayin haka ba ne, kayi ta gane, wance a dinga yin lobe mana, haba, ba haka ka tsara rayuwar aure ba, an duk ta ƙi dama ta iya yiwa ita kaɗai ce, kakka damu, duk wa'azinka kayi ta ƙi, ka ga dai an ce za a iya bugunta a kan rashin tsafta ko? To an kara haka haɗe bigeta da mata, je ka nemo wata, ka samo wata ka aura, kuma in ka samu wata za ka aura ba surutun banza za ka yi ba, don kai babban mutum ne, bazawari ne mai hankali, abin da kake bukata da abin da ya sa ka kake so ka ƙara auren nan, ka gaya wa wacce za ta zo, wance ina da mata ina son ta, amma Allah ya ba mu ƴaƴa da ita, ta zama ni na zama ita, amma akwai abin da nake so ta kasa. Ba ta samun jambaki, ba ta yi mun sigina. To in ba ta gaba da maka wannan ba, wace ce za ta yi ma? Saboda haka in dai Allah ya yi auren nan namu da ke, to gaskiya akwai abubuwa da nake so, gaskiya, to daga nan za ka ɗan dakata. Don kaka jahirar da yawa a shiga wani waje, don ka san mata in ka samu wata mai ɗokin tun kana zuwa zance za ta fara maka sigina, ki haƙuri ko? Amma ta san meye, to sai a yi maza a yi magana zancen aure kawai. In kuma aka zo gida, wacce ta zo ta fara tana kulawa, ita wacce ta gidan da ta ƙi ƙarshenta kuma ta ce za ta yi, kaga an taimake ta. Amma gaskiya nata zai zama kilo ɗin ba zai nauyi ba, don ba haka aka so ba, an so ta yi tintini don Allah, amma yanzu ga shi za ta yi, ai afuwa da ake wa mata suna da yawa, saboda mafi yawan ayyukansu ba don Allah ba ne, idan ta zo ta yi don ta ga wata ta yi, kaga ba don Allah ta yi ba, kuma ba don son ka ta yi ba. Amma mu maza an samu kamile sai ka ga sun karɓa haka, amma dai ta sani wacce aka sanar da ita ta zo ta yin, dama yaran yanzu ka san maftuhai ne wajen wannan harka, balle ka samu wata ƙaramar bazawara da ta ɗan sha wuya a wani gida, kaga wannan sun fi iya gwada abubuwan. Amma ka zauna haka, to magana a wajen ado za a iya bugunta, ko kuma matarka ba za ta yi maka ado ba sai za ta tafi unguwa, to yanzu wannan musiba da mai taikama, sai za ta unguwa ne za ta je ta shiryo ta yi wata irin kwalliya da in mijin ma bai saba ganin wannan zannuwa ba, ma in ba Allah ya sa, ko ko a cikin gida in a wanya suka hadu ba zai gane ma matarsa bace ai ado a caba ado ai shirya ka ga mace ta canja gaba daya kuma fita za ta yi to wannan ma za ka yi hukunci ka bar ta sai ta gama hadan tsaf an gama dokin an dauko jaka ka ce to zauna wannan ado ba na waje ba ne wance zauna an ganki ya isa abin da ka mata saboda maza yanzu sun zama wasu iri ba sa iya juya matan ne wallahi abin da ban haushi da ban takaici kowa ya kokari ya dinga yin wato juya matarsa kar a ita ta maganan nan da ko da yake zamani ne ya zo da haka sai dai Allah sai wannan Allah ya tsare kuma sai wace Allah ya tsare amma ba haka ba sai ka ga maza ka ciyar ka auro ɗan yarinya ɗan kankanuwa ka ci da ita ka sha da ita ɗan lokaci kankani nan da nan an maka agumi ka fara tsoranta ka rasa dalili wannan abu da me yake kama mule yake an tuna faɗi wannan ƙissa ta wannan sarkin ko a misra ne sarki yace ya fahimci mazan ƙasar nan tsoron matansu suke shi ko baya son haka in maza suna tsoron matansu ƙasa ta lalace sai ya kafa kwamati ya ce za a gaiwaye cikin alkahira a diddubo a babban kito unguwa-unguwa duk wanda aka samu aka gwada shi na tsoron matarsa to sai ya ba da an ci shi tara sai ya ba da jaki aka gaiwaya sarki ya zo yana ta sauraron dawowarsu kwamati da shugaban kwamatin aka yi ta gaiwayawa har yamma sannan sarki ya fito fada da yamma a waje ya zauna ana sauraron dawowar kwamati sun gaiwaya unguwoyi suna shigowa aka hango su da jakuna waje dubbai an taho da jakuna urana tashi duk jakuna ne sarkin ya tashi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ƙasata ta lalace ya tambayi shugaban ya ce wannan duk jakunan nan duk masu matan da suke tsoron matansu ne suka bayar shi kai Allah ya taimake ka ai ƙasar nan ta bide tunda muka fita ban ga wani baya tsoron matansa ba idan gaba da sai ya ce da sarki yana da wata magana da shi sai ya ce to sai suka shiga sitirin din sarkin sai ya ce Allah ya taimake ka da muka je unguwa kaza na ga wata yarinya mai hankali mai ladabi kyakkyawar gaske na ga wannan yarinya ka kai ne wa sha'awar ita ya kamata ka auro ta ka iya hankali wai kar a ji a ciki sai ya ce Allah ya taimake ka kai ma a shekara tsoron matarka to wallahi kai jaki biyu za ka ba to wannan girmamawar ba ta karka wannan girmamawar da kulawar ta sa ka zama mai jin tsoro abu na biyu da za a iya dukan mace yayin da miji ya neme ta akan shimfiɗa da jima'i ta ki za a iya dukanta da yawa za ka ji wani cikin dare ana tafkan mace to irin wannan ne tunda kaga a lokacin shi ya fita daga indiyar kansa ya shiga wani yanayi to ko idan bawa ya shiga wani yanayi kaga sai wannan hukunci sai a sabunta shi a ƙarfafa shi a tafke ta wannan ya halatta a dake ta idan ta gi domin abinda aka haɗa ai auren dan shi kenan ita kuma taƙi ya yi haƙuri kaddin randaren farko taƙi ko yau taƙi yadda ji a kaɗan da ya haƙuri abin ya ɗan ɗaɗan 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 kanka kama tafkan matanka da ba ta amma abin ya kai ma a sanar da manya a yi mata faɗa ta iya yi wa ita ba ta sani ba kuma musamman in yarinya ce amma ba zaura ka auro ta ƙi yadda da kai da kanka za ka ɗau wulala ka ba ta kashi ta san komai ita wannan nau'i ne na lalata amma ita ma karka doke ta sai dai ka yi ƙoƙari ka yi mata wa'azi in ta ji sannan abinda za a iya dukan mace da shi a kansa fita ba tare da izinin miji ba in mace ta sake ta fita ba izinin miji akai mata afuwa akai mata fada ta kuma fita ba izinin miji to miji yana da dama ya doke ta fita ba izinin nan garari ne ina ta je me tayi za a jefa wa miji zargi za a bata zuciya yayin da zargi ya faru kuma daga miji zuwa matarsa babu aure to maimakon aure ya lalace ta lalatacciyar hanya shine aka ce za a iya bugunta koko idan har matarka ta saba ta ki ta bari fita ba izini to kai kokari ka sa mata ido yayin da ta jinin haila ta gama kakka kusance ta ka tabbatar ba ta da komai sai ka sake ta dan in ta tafi ta fita baka san ina take zuwa ba kar ta je ta dauko maka wani alherin ta kawo maka gida ba naka ba wannan akwai matsala in mutum yana sakaci da mata sai a je a dauko ma dan da zai zo ya kashe ka domin ba shine ba kai ne ubansa ba in ta shiga yawo ta je ta dauko wani bala'i ta kawo maka gida dole sai ka ga ka yanke wannan in zuciyarka ta kina zuwa ka tabbatar da kubutar mahaifarta ka sallame ta ka roƙar mata shari'a Allah ya gyara wannan za a iya sai abu na ƙarshe idan mace ta kinsa za a yi mata duka shine barin sallah
na'am
idan matarka ta zama bata son sallah bata son sallah kai kai ta sallah take wata za ta ki sallah sai dai son jima'i ai dai ta jima'i ba ruwanta da sallah wata ma rigima ake ta yi wankan janaba ma an sha musu ba za ta yi ba dan bata damu da abin da ake da tsarki ba to kaga idan mace ta kai haka an mata wa'azi an yi ƙara gida an tattauna an zauna taki to za a iya bugunta ta ji wannan dukan fafafa in ta ji tsoro to za ka ga gobe ta yi himma ta kama sallah in ta samu ta riƙe tana sallah to shikenan amma in kai dukan kai wa'azin ta ki sallah to sai ka sake ta ka rabu da ita ita ma ana ta cancanci a rabu da ita duk wanda zai ki sallah a rabu da shi Allah ya bamu dacewa alhamdulillah.